24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kungiyar fataucin albasa zuwa kudu na ci gaba da dakatar da kai kaya don kare dukiya da ransu. Kamfanonin hajji da umra a Niger na kokawa kan barazanar durkushewar su don dakatar da aikin hajji da Saudiya ta yi. Hukumar kasuwancin teku ta Najeriya na bayyana hanyoyin magance tsaiko a fitan kaya a Lagos. Mata miskinai a Bauchi sun samu tallafi. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu kan gabatar. Kafin nan a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'an tsaron Amurka suna ta yin gargaɗi game da haɗarin da manyan ƙungiyoyin ta'addancin Afghanistan da shiwa sojojin Amurka da na haɗin gwiwa na ƙarshe da tsara sun ban ƙasar a watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida wa 'yan majalisun dokokin Amurka jiya Alhamis cewa ya dauki kungiyoyi kamar Al-Qaeda da IS wataƙila kusan shekaru biyu don sake kimtsawa da dama kai har-har kan Amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin duniya. Babban jami'in sojan Amurka Janar Mark Milley, wanda shi ne babban hafsan hafsoshin Amurka, ya ƙara gargaɗin cewa za a iya hanzarta wannan lokaci da ya ta'allaka kan makomar gwamnatin Afghanistan ta yanzu. Milley ya ce idan aka samu rushewar gwamnati ko rusa rundunonin tsaron Afghanistan, to ba shakka wannan haɗarin zai ƙaru. Masu saka ido sun bayyana yakin neman zaɓe na wannan mako a Addis Ababa da kyakkyawa, inda da dama daga cikinsu suka ce ba su taɓa ganin maganganun siyasa irin waɗannan ba a Habasha. Milet Tesfaye, mai shekara 29 da take da 'ya'ya biyu, ta ce rayuwa ta yi tsada sosai kuma mutane sun mutu a tashin hankali. Jami'in adawa suna yakin neman zaɓensu ba tare da tsangwama ba, kuma muna da ƙarfin gwiwa na ƙasa mai bin tafarkin demokuraɗiyya. Masu jefa ƙuri'a suna shiri don kada ƙuri'unsu a ranar Litinin mai zuwa, wanda zai kasance gwajin farko na zaɓe ga Prime Minister Habasha Abiy Ahmed tun bayan da ya hau karagar mulki a 2018. Fiye da 'yan takara 9,000 daga sama da jam'iyyu 40 ne ke takara a zaɓuɓɓukan 'yan majalisun ƙasa da na yankuna, a cewar kafar yaɗa labarai ta BBC. Jam'iyyun da suka yi nasara a majalisun za su zaɓi shugabanni, ciki har da Prime Minister. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasa Abrikos Lauren Bago ya koma gida shekara 10 bayan da yake amincewa da shan kayi a zaben da ya haifar da tashin hankali na watanni, wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutum 300. An mika Bago ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ke Hague a shekarar 2011, kuma ya shafe shekaru 8 yana jiran shari'a kan tuhumar aikata laifukan yaƙi. Wani alkali ya wanke shi a 2019, yana cewa masu gabatar da kara sun gaza wajen tabbatar da karar. An tabbatar da hukuncin a ƙarshen watan Maris, wanda ya ba wa Bago dama don barin Belgium ya koma Abrikos jiya Alhamis. Mutumin da aka sani a matsayin wanda ya kafa a ƙasar Zambia ya mutu yana da shekaru 97. Kenneth Kwanda yana ɗaya daga cikin shugabanni a zamaninsu na ƙarshe da ya mutu, waɗanda suka yi nasarar fitar da ƙasashensu daga tashin hankali a tarihin Afirka. Kwanda ya hau karagar mulki lokacin da ƙasashen Afirka suka sami 'yancin kai, lokacin da tsaffin tura mulkin mallaka suka ba su 'yanci. Ya kasance a matsayin shugaban ƙasa na farko a Zambia da ke kudancin Afirka, bayan da ta sami 'yancin kai daga Birtaniya 1964, ya kuma rike mukamin har zuwa 1991. Gwamnatin Zambia ta ce Kwanda ya mutu jiya Alhamis da yamma a asibiti a Lusaka, babban birnin ƙasar. Wani ma'aikacinsa ya ce an kwantar da shi kwanaki da suka gabata yana fama da ciwon sanyin haƙarƙari, wato pneumonia a Turance. A karo na uku, kotun kolin Amurka ta yi watsi da kalubalantar dokar inshorar lafiya ta ƙasar da ta bai wa miliyoyin Amurkawa don taimaka musu wajen biyan kuɗaɗen jinyarsu. Kotun a hukuncin da ta yanke da alƙalai 7 suka goyi baya, 2 ba su goyi baya ba. Jiya Alhamis ta yi watsi da karar da jihohi 18 jam'iyyar Republican ke jagoranta da kuma gwamnatin tsohon shugaban kasa Donald Trump suka shigar don sauya dokar inshorar lafiya da ke ba wa talakawa damar samun inshora. Wannan na daga cikin dokar da tsohon shugaban kasa Barack Obama ya rattaba wa hannu wanda Trump ya gaje shi da aka fi sani da suna Obamacare.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kungiyar masu fataucin albasa zuwa kudancin Najeriya na ci gaba da dakatar da kai albasar don kare dukiya da ran fataken da 'yan awaren Biafra ke farauta. Tuni daina kai albasar ya shafi farashinta a yankin kudu maso gabas da aka ga wani faifan bidiyo na 'yan ta'addan IPOB na warwasan albasa suna rabawa mutanensu yayin da mutanen ke ambatan miyagun kalamai kan Najeriya. Ga rahoton Alfonso Okorigwe.
Kungiyar masu fataucin albasa ta Najeriya ta ce har yanzu tana kan bakanta a wannan matakin da ta dauka na hana isar da albasa yankin kudu maso gabashin kasar, kamar yadda shugaban kungiyar Malam Aliyu Isa ya yi karin haske.
In ka bincika a cikin jaha guda da kake ciki, wato jaha Imo, mutanenmu suka dauki albasa daga Kano suka yi lodi suka dauka za su kai nan Oweri sai da albasa. A wani waje ana ce inda sai aka tare su suka anshi albasan suka rarraba ma ɗan uwansu, suka shiga kasuwa kuma suka ɗauke wata mota guda suka kai ta wani waje suka sayar da albasan suka rika kuɗi, ba su ba mutanen mu kuɗin su ba. To kaga kasuwanci ba ta yiwuwa da hakan nan.
Amma ba za a dubi irin yadda wannan halin da aka shiga ciki na dakatar da jigilar albasa suna iya karya tattalin arzikin kasar gabaki daya.
To tattalin arzikin kasa shi ko shi mutumin da yake da albasa yake da jari yake iya siyan albasa ya dauka ya kai shi ko ba a gudun kasar ta karya shi? Kaman kana ce mun ne ga waje in dauki ajina na san babu tsaro kuma ina iya ma salwantar da rayuwa na ko dukiya na, kuma ka ce in dauka in kai saboda ina so in ji ai saboda tattalin arziki ne yasa aka kai, kuma aka anshi abin nan aka kasara wayannan mutanen nan suka rasa dukiyoyin su. To saboda haka na muna kira ga gwamnati ko masu hannu da shuni, wayannan trailer biyun da aka anshe na albasa mun hada ma duniya, kowace trailer tana dauke da buhu 450, kaga trailer biyu buhu 900 kenan. Ranan 30 ga wata ina ji an sayar da albasa naira 115 kowane buhu, kaga kenan kudi ya kama miliyan 13,500. In aka biya mu kuma aka tabbatar mana da tsaro na rayuka da dukiyoyin mutanenmu, ko ba mu da matsala. Yasa ma ko da aka yi mana abin nan muka dauki mataki ta hanyar rubuta ma gwamnati da dukkan hukumomi da abin ya shafa cewa ga abin da aka yi mana, kuma muna nema don Allah gwamnati ta shigo ta dawo da tsaro a jihohin nan na kudu maso gabas, da kuma ayi kokari mutanenmu da suka rasa dukiyoyin su ayi kokari a biya su. Shikenan abin da muka bukata.
Kana nufin kenan har yanzu hukumomi ba su kira ku ba akan wannan asarar da kuka tafka?
Mu dai har zuwa yau babu wa'anda suka kira mu game da wannan hasaran nan da aka tafka, amma mu da kanmu mun kai kanmu ka hukumomi.
To ko me wasu dillalan albasa a yankin kudu maso gabas ke cewa?
Sunana Muhammadu Sani Jos, sakataren kasuwar kungiyar albasa na garin Abba. Alal hakika mun shiga wani mayaracin hali. Albasa ta daina zuwa, wanda suka samu shigowa kafin a fara yajin aikin nan duk buhun da ya kamata a siyar naira 25,000 haka sai dai kai naira 35,000. Akwai rabin buhu kuma da ake cewa sugar bag, to shi kuma abin da ake sayar da shi naira 10,000 saboda dalilin wannan yajin aikin sai da aka sayar da shi naira 18,000 kowanne. To saboda haka abin bai daɗi ba, kuma wannan mu gare mu ci gaba ne dan saboda menene? Saboda yawan barnar da ake mana.
Garbatan ne ake waye ne yanda muke zaune yanzu na rashin shigowar motoci da albasa mun san samu aka fi kuma ga ne ya tsaya inda dai an sun ce ai hakan kan an yi, amma kuma dai gashi nan dai wajen dai ana zaune ne kusan ba sana'a, sa'an da yake kasa ya dan doso karewa kuma gashi an hana shigowar wani, kuma har yau dai ana nan dai ana zaune ana bin umarni.
Yanzu ana jira ne a ga ko gwamnatocin jihohin kudu maso gabas za su shigo cikin wannan batun da zummar daidaita wannan lamarin da masana na cewa na shafar tattalin arzikin yankin da ma na Najeriya baki daya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Manuniya.
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 Manuniya. Manuniya.
Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai linka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye.
Washe sabon mu muka ce gwamnati ta ita ce babban boko haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Masu kamfanin hajji da umra a jamhuriyar Niger na kokawa kan barazanar durkushewar kamfanoninsu a sanadiyar dakatar da zuwa hajjin shekaru biyu a jere da Saudiya ta yi. Ga martanin shugaban kamfanin sauki Voyage Sheikh Abbas Ibrahim.
Hajji tana cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar, saboda haka idan aka ce ɗaya ga yanan ya samu cikas kenan za ka ganewa cewa dukkan ma'ana shika-shikan su ma za su tabo. To saboda haka hakika bakin cikin da muke nunawa, saboda mun san bara a cikin lokaci aka zo aka ce babu umara ma ba a yi ba. To amma bana sai aka samu bambanci, saboda an yi umara mutane na murna, kuma an fitar da wasu sharuɗa da dokoki waɗanda aka ce za a yi aikin hajjin nan idan su tabbata. To sai muka ji wannan labari ya zo muna na cewa ba za a yi aikin ba saboda wannan cutar, bayan kuma an ce idan aka ɗauki rigakafi za a yarda a je a sauki wannan farali.
Wane cika sanar shi wannan mataki zai iya haddasawa harkokinku? Ba idan maganar addini akwai harkoki da kuke yi na kasuwanci.
Ta ɓangaren kasuwanci kowa ya san cewa akwai cikas. Shi alhaji in ya zo ya biya kuɗaɗen shiga baki ɗaya da sunan hajji ne ya biya. Kenan idan aka ce babu wannan aikin hajji ya buƙaci kuɗin shi, abinda ya bada ɗin nan gaba ɗaya yake jira a bashi, kuma haƙƙin shi ne haka ne ya cancanta a yi mai. To amma mun san cewa akwai shirye-shirye waɗanda ake gabatarwa kafin tafiya ta tashi, akwai karantarwa, akwai gyaran takardu, akwai ma'aikata waɗanda ake ɗauka gabaki ɗaya. To waɗannan gabaki ɗaya sai dai kamfanin ya ɗauki wannan hasara. Wannan wuri shi ne a akwai cikas, saboda mun san cewa kamfanin da zai yi shekara guda biyu je daga juna ba a yi aiki ba, kuma babu wani tallafi wanda ya samu ta gefe, hakika ga wanda baya da ƙarfi zai kawo mai illa a cikin tafiyar da harakokin shi na yau da gobe.
Babu wata tattaunawa da aka fara yi tsakaninku da gwamnati don duba watakila hanyoyin rage asara?
To hakika mun gabatar da dai koke-kokenmu, muna jira tun bara da ba a yi aikin hajji ba. Mun gabatar, mun yi jira, muke ji cikin abubuwan da muka yi bukata guda ɗaya ne muka samu, shi ne na cewa takardunmu da suka mutu muna son a sabunta mana su, kada mu biya wannan farashi. To mun samu an yi muna alfarma shekara ɗaya za a bamu, za a tadda muna wannan takardu shekara ɗaya ba tare da mun biya ba. To amma kuma ga shekara kuma ba a yi ba, kenan yanzu kuma gaba hawalau kuma za a nemi cewa sai ka sabunta wannan lasisi wanda zai baka izini ka gudanar da aikin ka na aikin hajji da umrar kai.
Shugaban kamfanin Sauki Voyage na lamuran hajji da umra a Niger Abbas Ibrahim azantawarsa da Salamu Muna Barma. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya na bayyana matakan magance tsaikon fitan kaya daga ƙetare a tashar jiragen sama ta Apapa a Lagos da lamarin ke jawo wa Najeriya asara. Shugaban ɓangaren kasuwancin teku Malam Hassan Bello ya ce tsaikon kansa wasu masu fataucin kayayyaki kaucewa saukewa a tashar Najeriya zuwa ƙasashe makwabta. Ga shugaban hukumar kasuwancin teku na Najeriya Hassan Bello.
Ta inganta harkar kawo kaya, abinda muke nan da ingantawa cewa kaya za su zo cikin lokaci kuma a fitar da su cikin lokaci. Yanzu akwai tsaiko, idan ku akwai tsaiko sa'annan akwai cin hanci da rashawa, zaka ga mutane ba za su kawo kayan su a tashoshin jirgin ruwan Najeriya ba, sai kaga sun kai wajen makwabtanmu. Muku abinda muka so yau Najeriya ta zama ita ce cibiyar kawo kaya ko kuma aikawa da ita. Idan aka yi haka, duka abubuwa za a kawo Afrika ta yamma, Afrika ta tsakiya za su zo ta Najeriya ne. Idan an yi haka, ana nuna cewa tattalin arzikinmu zai bunƙasa, za mu samu mutane mu aiki, gwamnati za su samu kuɗin shiga, sannan za mu alhari cewa komai aka yi ai daga Najeriya za a kawo nan ne tushe. To yanzu ba haka bane, so shi yasa aka yi taro, dama an fara samun abubuwa, kaji abin da aka ce, yanzu duk duniya ta fara ganewa, kuma an ba da shaida cewa abu sun fara inganta. To shine muke son a ci gaba da yin haka nan. Mun kira kowa yau, mun kira ita Nigerian Ports Authority, mun kira ICPC saboda tsaron da suke bayarwa, mun kira Niwa, duk dai ga sunan da ke gani abubuwa sun kai wajen mutane kungiyoyi sun kai wajen goma da aka kira, wanda dukansu suna da abin da za su yi a wannan sashen jirgin ruwa din. Mun san akwai abin da yasa ko akwai, saboda mutane har yanzu suna zuwa tashoshin na jirgin ruwa saboda su yi fitar da kayansu. Ba dole sai ka je ba, kana zanne in ka aiki da na'ura, ita na'ura abin da take yi za ta sa abu ya zo a sauƙaƙe, sa'annan za ta hana cuɗanya da mutane. In ko an hana cuɗanya, to za ka ga ba za a samu cin hanci ba da rashawa. So muna son mu rage wannan. Yanzu su masu tashoshin wanda ke ƴan kasuwa ne sun yi ƙoƙari, wasu suna da kashi 90 abubuwan da suke hada-hada da suke ta na'ura ne ta yanar gizo. To abinda muke so tashoshin mu su zama kenan, mun samu haɗin kai insha Allahu. Nan kahin a ce an kai, za ka ga cewa Najeriya ta ɗauki ɗan mara zama na ɗaya a cikin tashoshin jirgin ruwa na Afrika ta yamma da kuma Afrika ta tsakiya. Kuma dai abin da ake yi duk duniya bai zai hana mu Najeriya mu yi. Ai ta gwamnatin nan abin da ta dogara da shi shine hana cin hanci da rashawa ko? To kowa ya kamata ya samu wannan sakon. Tabbas haka nan muna da taƙaho da cewa ga abin da gwamnati ke so. Gwamnati na son tattalin arzikinta ya bunƙasa. Gwamnati tana son yau duk mutane wanda bai da aiki, mutane da ba su da aiki a ɗauke su aiki. To abin da ya sa muke son wannan ɓangaren na tattalin arziki, fita da kawo da kaya da cinikayya da ƙasa da ƙasa, dole mu bunƙasa ta. So a yaye mu ma daga dogara da abin hetur dinnan da muka yi ta yi kullum ana ba mu kunya. Idan aka inganta shi wannan kasuwanci, to za ka ga an samu ci gaba kwarai da gaske. Yanzu kana son ka kawo kaya, ba sai ka zo Lagos ba, sai kawai ka ce ai Kaduna za ka sa, sai a kawo maka kayan Kaduna. Mutane da yawa yanzu suna zuwa Kaduna su ɗauki kayansu, mutane da yawa yanzu suna aika kaya waje ta Kaduna. Gashi nan za mu je Kano, a za a duba a ga wani irin abin nan aka kai da Kano. Gwamnatin Kano tana ba da goyon baya, sa'annan akwai funtuwa su ma sun kai wajen kashi 60 jos gata nan za a bude. So wannan shekara in Allah ya so za ka ga duk tashoshin tudu su ne za su maida abubuwa na tashoshin jirgin ruwa. So kana Kano za a kawo ma har gida. Abinda kawai muke son shine a inganta hanyar Dogo, don jirgin ƙasa yana da muhimmanci kwarai da irin wannan tashoshin.
A Bauchi kuma mata miskinai kimanin 20,000 suka samu tallafin kuɗi don bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Tallafin daga asusun kamfanin Dangote ya kai naira miliyan 200. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi.
Tallafin wanda cibiyar Dangote Foundation ta samar manufarsa shine bunƙasa ƙarfin tattalin arzikin mata da na al'umma ta hanyar sana'o'i da kuma saye da sayarwa. A jawabinsa, shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote, wanda shugaban gidauniyar injiniya Mansur Ahmad ya wakilce shi, ya ce mata mabukata da tsofaffi ne a faɗin Najeriya su ne gidauniyar zai ba wa tallafin.
Wani yunkuri ne da Dangote Foundation wato suka shirya na taimakawa mata marasa galihu, saboda wannan abu ne wanda yake duk Najeriya za a yi, a kowane state, a kowace local government za a nemo mata wayanda yake masu launin karfi, za a ba su naira 10,000 saboda su inganta sana'ar da suke yi. Mai kunu ta kara harkar kudinta, mai dan wake ta kara harkar dan wakinta. To wannan mun fara ne state 12, bauchi ta ce ta shi ta 13, kuma daga nan zuwa ƙarshen shekara mai zuwa duk kowane state sai mun je mun irin wannan mata 1,000 ba za a yi musu wannan dan su taimaka, saboda in ka taimakawa mace ka taimakawa iyalinta, idan ka taimaka iyali ka taimaka al'umma. To wannan shi da bayanin abin da muka zo yi.
Gwamnan Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya bayyana shirin da cewa zai taimaka gaya wajen rage radadin karancin tattalin arzikin mata musamman a arewacin Najeriya.
A gaskiya muna gode wa Allah subhanahu wataala, muna gode wa wannan hamshakin dan kasuwa Alhaji Aliko Dangote da yazo, mai tausayin talakawa, mai tausayin al'umma Alhaji Aliko Dangote, wanda ya fito da wannan kuduri wanda ya daidai da namu, yanda zamu yi tallafi wa bayin Allah musamman ma iyayen mu mata, wanda su ne gishikin zaman lafiya, su ne gishikin al'umma, wanda idan suka gyaro gida ya gyaro. Kuma mu a arewa, saboda taɓarɓarewan tattalin arziki, yawancin abinci ma mata ne ke nemowa ta hanyar sana'a. To an ɗauke musu wannan wahalan kwaram. 10,000 a wajen mace a arewa wato ba ƙaramin jari ba ne. Mu ma mun yi koyi da wannan, shi yasa muke zuwa ƙananan hukumomi muna ba da miliyan 50-50 a ƙara, saboda a samu sana'a, a rage nauyi ko kuma kaifin talauci da rashin abinci.
Wargidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad ta gode wa kamfanin Aliko Dangote kan wannan tallafi da ya kawo wa matar jihar Bauchi.
Muna godiya wa shi Alhaji Aliko Dangote da shi da jama'ansa, ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi. Za mu yi amfani da wannan dama mu gode wa His Excellency da Executive Governor of Bauchi.
Waɗanda suka amfana daga shirin sun bayyana shi da cewa zai bunƙasa harkar tattalin arzikinsu.
Sunana Alheri Dan Juma. Gaskiya zai taimaka mu sosai, domin gaskiya keken mata da samu matsala, sai zan kara gyara shi mai kyau, sai in ci gaba da aiki na sosai. Shi dan zare ka ga dan saya dan ajiye, ina ga sayarwa ni ma da su dan zip, so zan taimaka mu sosai.
Wallahi zai taimaka mun sosai, saboda zan
sana'a yake. Wani sana'a yake?
Sana'a provision ne, ina ga dan jiya kara sani. Dan mintin yara da nake sayarwa su dan cakulari, ka ga zan je in kara in saya. Yauwa zai taimaka sosai, na gode. Allah zai saka da alkhairi.
Abdulhamid Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Barka da wannan hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzam. Cikin shirin yanayi da muhalli na makon jiya, mun kwana akan bayanan Umar Sale Anka, inda yake cewa
mun bi sahu mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi, cewar ga alƙawura da aka da ɗauka, cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi, musamman za a samu cigaba da tattalin arziki, lafiya da kuma na walwala, sakamakon yanda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli, muna daidaita su, ana wofantar da shi muhallin baki ɗaya.
To a yau za mu tashi da bayanan injiniya Yusuf Usman akan buƙatar da ke akwai ga ƙasashen da suka cigaba da su sararawa ƙasashen Afirka su masu tasa.
Yanzu kin ga gaba daya duniya ta garzamu a bangaren cewa a bar wannan abu, sai mu kuma Afirka ba mu da bakin fata. Ku shi sabin da kuke yi wannan yana da kyau, saboda mu ma ku ji ta ina muka daya. Mu a Afirka yanzu an ban mu a baya, saboda haka dole ne mu gudu mai yawa, saboda mu kai wani matsaya wanda za mu iya dubin me ke damu tukunna. Shi yasa muke so su ƙasashen da suka ci gaba su daga mana kafa, mu amfani da iskar gas, gurin masana'antu da sauran abubuwa, kada su yanke mu, saboda muna buƙatar su yi wannan abu.
A kullun dai ƴan rajin kare muhalli kokari suke su wayar da kan al'umma akan duk wani al'amari da ka iya zama barazana ga lafiyar muhalli da kuma jan hankalin gwamnati akan daukan matakan kariya, kamar yadda dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sali Anka ya shaida mun, tare da nuna damuwa akan irin barazanar da al'amuran tsaro da Najeriya da kasashen yankin tafkin Chad suke ciki. To Malam Umar, yaya aka gudanar da wannan taro na bana?
Alayi halin mu dai abin da aka yi taro ne da aka yi tsakanin masana fadakar da juna akan alƙawuran da suke gaban mu domin a kare akwai matsaloli da suke faruwa musamman ga damina ta zo a nan, misali Najeriya idan kunne ya ji ganga jiki ta tsira, shi sa aka dada tana saboda mutane matsalolin da muke fama, ana zuba da shara ko ina, ana sada bishiyoyi ko daushe sanda ake so sanda aka dama ba kuma mai dawa. So yanzu alƙawuran da aka dauka shine a dasa bishiyoyi, a daina sarewa idan ba ya zama dole ba, kuma a yi dokoki ko kuma ci gaba da dabbaka dokokin tunda akwai su, sakamakon rashin bibiya ne ya kansa ana samun matsaloli musamman da su, misali gandun daji da su ne sukan fi bada abubuwa na ci gaba a rayuwar mu. Mun sani daji yana da muhimmanci a tattare da mu, kuma yanzu saboda rashin tsaro ma da ake samu ana sassarewa domin wai a samu wayanda suke zuwa suna buya suna abin Allah wadarai, ya kansa ana zuwa a sare su wayannan bishiyoyin. So mu abin da muke kira shine a samar da tsaro yafi a zo kuma a ringa tsorata mutane, domin me idan ana ta sare ganjin daji saboda tsaro, to mu kuma za a ringa ba mu tsoro saboda abin da zai zo zai iya fin wannan matsalar da ake tunani, sakamakon cewar shi dajin nan yana bada abubuwa da yawa na harkar tattalin arziki din ma da kuma walwala. So idan aka ce ana ta sarewa saboda ana tunanin akwai ko in ta da kayan baya da kuma sauran mutane wayannan suke ba su san a zauna lafiya, to gaskiya za mu fuskanci matsala nan gaba wanda na ba mu fatan ta zo, amma za ta fi wannan ta yanzu din da ake tunani.
Ita ma ƴar rajin kare muhalli Gloria Kasangulus, kuma jagorar kungiyoyin kare muhalli ta kasashen nahiyar Afirka ta Yamma, ta jaddada buƙatar da ke akwai na shawo kan matsalolin tsaron da ake fama da su.
Ya kamata mu ƙara tsare kasan da kyau, wato mu tighten up security. Na san cewa wannan sace-sacen da ake yi bai fi ƙarfin gwamnatin nan ba, kuma na san za su iya su hana wayannan abu ya ci gaba. Dama sace-sacen nan ba haka yake ba, me ya faru da kullun sai karuwa take ta yi? Ya kamata a yi wannan binciken a rashin aiki ne ko dai land issue ne? In an sani zai taimaka a san yanda za a yi a rage ko kuwa a kawo karshen wayannan sace-sacen. Ya kamata gwamnati ta ƙara kokari ta gan yanda za ta kula da rayukan mutane, yanda tsoro ba zai dinga kama shi ba. Mutane yanzu kullun cikin tsoro suke. In an ga mutane sun shigo unguwa da ba a san su ba, a sanar da masu tsaro ko kuwa mai unguwa su san baki sun shigo unguwa don a yi bincike. Irin wannan zai hana wannan kidnappers din ko banditry ta ci gaba. Ko ka fita da safe ko da rana za a iya sace ka, ko ma a makaranta Allah ke kiyayewa, amma mu ma ya kamata mu yi namu mu roki Allah ya kawo karshen wannan.
Tomi Sauraro, ala tilas anan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau, amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu injiniya Yusuf Usman, Gloria Kasangulus da Umar Sale Anka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ni lafiya.
Duk inda ka je an ambaci zaure, to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdurrauf da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.